بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينزو دنكي مغانا دريني نتلاتا واندي ديدي دا أشرين قوات جماد الآخرة هجرة نادا شكرة دبو دالي هدو دتلاتين دبوكي wanda ya daidai da 28 ga watan March shekara ta 2016 wannan shine kasad na 189 daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna Darul Hadith Salafiyya wacce take a number 4 Madarkat Road anan gaskiya layout a Zaria a jahar Kaduna Najeriya karatun da babban malamin mu Sheikh Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Abdullah Abu Abdurrahman Muhammad Muhammadun Al-Awwal Ibn Adam Al-Albani Allah ya gafarta mishi ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da ya wata ke da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba mu manta ba har yanzu ba mu gushe ba a sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alqur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira ya bar makka zuwa madina surar da take tattaunawa game da al'amari na tauhidi da aqida surar da ta dauko tarihin wato shari'ar musulunci surar da take tattaunawa game da abin da ya shafi rukunin musulunci al'amari na zakka al'amari na aikin haji surar da ta dauko mana tarihin wasu daga cikin yaƙoƙi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi a lokacin rayuwar shi surar da ta dauko mana tarihin wani daga cikin annabawa da ma ƴan uwan shi annabawa annabi Isa da shi da sauran annabawa amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare su idan ba mu manta ba muna karkashin ayoyin da Allah madaukakin sarki ke bayyana mana tarihin haihuwar mahaifiyar annabi Isa Maryamu da tarihin haihuwar annabi Yahya tare da wato tarihin mahaifin shi annabin Allah annabi Zakariya wanda muna cikin tattauna ayoyin da ma'anoni da malamai suka bayyana muna kan karanta littafin tafsirin al-Imam al-Qurtubi idan ba mu manta ba sai lokaci ya kure mana wanda a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala sai dai kafin nan akwai fadakarwa da wani cikin malaman mu ya gabatar mana ya gabatar mini game da wata magana da nayi a ƙarƙashin bayani da nake game da hukunce-hukuncen da aka haifa nace a kasusuwa kamar guda uku zuwa hudu baya a daidai sa'a da nake bayani game da hukunce-hukuncen da ko ahkamul maulud nace daidai ne ana iya ko kuma daidai ne sunna ne gashi na da da aka haifa idan an aske to ana tara gashin ayi sadaka da daidai gurgudan awan gashin idan aka auna ayi sadaka da kudi ma'ana zinare ko azurfa ko kuma wani abu da yake iya tsayuwa a madadin su ma'ana kudi ko wani abu hadisin da yazo da wannan jama'a hadisi ne da bai tabbata ba kamar yadda wanda daga cikin malaman mu ya gabatar mana da nasiha wanda idan muna neman cikakken bayani mu karanta wannan littafi wato Muwatta ta Imam Malik tare da dukkanin riwayoyinta da aka tattara wanda aka samu babban malami Sheikh Abu Usama Salim Ibn Eid Al-Hilali As-Salafi ya asalin tattara ma'ana Al-Muwatta tasnifu Imam Dar Al-Hijrat An-Nabawiyya Malik ibn Anas al-mutawaffa sanata 93 al-maulud sanata 93 al-mutawaffa sanata 79 ba'da al-mi'ati al-wahidati hijriyya bi riwayatihi Yahya al-Laythi al-Qa'nabi Abi Mus'ab az-Zuhri al-Hadathani ibn Bukair ibn al-Qasim ibn Ziyad ma'ana Muwatta da dukkanin riwayoyinta hadisin da yazo game da cewa idan aka haifi da za a yi mishi aski to gashin a tara a dunkule shi a auna shi a ma'auni a yi sadaka daidai da gurgudan nauyin gashin hadisin da yazo da sadaka game da gashin da da ake haifa bayan an aske mishi hadisi ne da bai tabbata ba jama'a ina fata ku fahimta mun yi hujja da hadisin kuma mun tabbatar da hukuncin shi sai dai ya tabbata kuskure ne ba daidai bane Allah ka yafe mana sannan dan uwa da ya gabatar mana da nasiha muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya saka mishi da alkhairi idan kana neman ƙarin bayani ka je ka dauki wannan littafi hadisan gaba ɗaya suna da matsala ba su tabbata ba jama'a imma dai mawqufai imma kuma marfu'ai waɗanda ba su tabbata ba kaje ka karanta wannan littafi insha Allah ta'ala to sai mu dawo mu ci gaba daga inda muka tsaya jama'a idan ba mu manta ba muna karkashin aya ta 43 a cikin tattaunawa da muke a cikin wannan tafsiri na al-Imam al-Qurtubi a juz'i na 5 karkashin aya ta 42 zuwa 43 da 4 da 5 a shafi na 129 mun kwana a ƙarken fadin Allah madaukakin sarki da yace ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in zamu tashi aya ta 44 fadin Allah madaukakin sarki da yace zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wama kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladaihim id yahtasimun wadannan ayoyi da muke karantawa ayoyi ne wadanda tun a farkon wannan sura ta Ali Imran mun bayyana dalilan saukar mafi yawancin ayoyin kusan aya 88 ko 89 wasu kristoci aka samu wadanda suke mazauna wani yanki daga cikin bangarori na Madina kace kudancin Madina kristocin da suka fi shahara a bakin malaman tarihi da alƙaluman su da cewa kristocin kasar Najran ma'ana Nasara Najran suka tattaro malaman su da masanan su da masu ibada daga cikin su suka taho garin Madina suka taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dan komai ba sai dan su tattauna da shi game da al'amarin musulunci su tattauna da shi su mishi tambayoyi game da al'amarin annabin da suka yi da'awar sun yi imani da shi shine annabi Isa amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare shi bayan sun zo annabi ya tarbe su ya aje su a cikin masallacin shi ne albarka annabi ya karrama su sannan suka taho suka tattauna da annabi tsawon kwanaki tsawon lokaci na daga cikin tambayoyin da suka yi wa annabi Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi don su zama amsa ga waɗannan tambayoyi shine tarihin mahaifiyar Maryamu uwar annabi Isa matar Zakariya matar Imran Allah madaukakin sarki sai ya tumbuko tarihin tun daga tushe inda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana zabi da Allah madaukakin sarki ya zabi iyalan gidan annabi Zakariya daga cikin annabawa da Allah madaukakin sarki ya zaba shi ma sai Allah ya zabe shi bayan Allah madaukakin sarki ya zabe shi ya zabi iyalan gidan shi a inda Allah madaukakin sarki yayi mishi albishir da haihuwar ya wato ita ce Maryamu wacce Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin bakance da mahaifiyar ta tai matar Imran a inda tai bakancen sadaukar da wannan da zuwa ga hidima ga dakin Allah madaukakin sarki bayan ta haihu sai ta ga a ce mace ta haifa ba namiji ba sannan ta sanya wa wannan ya suna ta kira ta da Maryamu sannan ta nema mata kariya da tsariya da katanga daga shedan ita da zuriyarta ta nema mata kariyar Allah madaukakin sarki Allah ya karbi addu'arta Allah ya saka mata albarka a cikin iyalinta ta yadda wasu karamomi suka bayyana a hannunta wasu khawariqul adat suka bayyana a hannunta ta yadda aka samu ta samu daraja ta reno na ɗaya daga cikin annabawa shine annabi Zakariya bayan rasuwar mahaifinta Imran wanda shi Zakariya ɗaya ne daga cikin almajiran Imran bayan tattaunawa da zami a yau jayayya da ta sarki tsakanin almajiran Imran wa zai reni ƴar shi Maryamu bayan rasuwar shi daga ƙarke aka samu wato ƙura'a ta faɗo kan annabi Zakariya ya dauki ragamar tarbiyar ƴar Imran ma'ana ƴar malamin su ita ce Maryamu alaiha salam a hanyar tarbiyar ta da inda ya tattalar mata da take bauta a cikin masallaci annan ne Allah madaukakin sarki ya bayyanar da wasu abubuwa waɗanda suke ba a saba ganin su ba Allah ya gabatar ya gudanar da wasu abubuwa na khawariqul adat waɗanda ya bayyanar da wannan ya to wata baiwa ce daga cikin manya-manyan bayin Allah da Allah madaukakin sarki ya zaba ta yadda duk sa'ad da annabi Zakariya ya shigo inda take sai ya tarar da arziki tare da ita wannan sai ya tunatar da shi da ya roki Allah da tare da Allah madaukakin sarki bai ba shi haihuwa ba bayan ya samu wato tsawon shekaru da tsawon kwanaki tare da haka matar shi bakararriya ce wannan ta sa Allah madaukakin sarki ya asalin saka wa annabin Allah Zakariya ilhaman da ya roki da daga gare shi nan take roki Allah Allah madaukakin sarki ya amsa mishi addu'ar shi ta bakin mala'iku ta yadda Allah ya turo shi suka yi mishi albishir da samun da mai suna Yahaya kuma suka yi mishi albishir cewa wannan dan zai zama shugaba wannan dan zai zama tsararre katangage daga zunubi da sabon Allah kuma wannan dan ɗaya ne daga cikin annabawa kuma ɗaya ne daga cikin mutanen kirki salihan bayi annabi Zakariya ya roki Allah madaukakin sarki Allah ya sanar da shi ya bayyanar mishi da wata alama da za ta bayyana gare shi da zai tabbatar da matashi ta samu juna biyu Allah madaukakin sarki ya tabbatar mishi da wannan alama ta ba zai iya yin magana ba tsawon kwanaki uku da dararen su sai dai tasbihi da zikiri kamar yadda duk mun ambata haka to wannan kissa ta annabi Zakariya da dan shi annabi Yahaya Allah madaukakin sarki ya ambace su ne bayan kissar annabi Isa da mahaifiyar shi Maryamu. Ma'ana asali maqasudin ambatan wannan kissa shine bayyanar mana da asalin tarihi na haihuwar mahaifiyar annabi Isa da kuma haihuwar shi kanshi annabi Isa din, don wannan ya tabbatar wa kristoci cewa annabi Isa ba Allah bane, annabi Isa ba da ne na Allah ba, kuma ba dayan alloli guda uku bane. Mahaifiyar shi da shi kanshi bayi ne daga cikin bayin Allah, ba su da wani matsayi da ya wuce bayin Allah. Shi annabi Isa kuma manzo ne, annabi ne daga cikin annabawan Allah. Annabi Isa bai da matsayi na rububiyya ko ilahiyya, annabi Isa bai da wani matsayi na samun wani kaso na sanin ilimi na gaibi ko rabo na suna ko wata sifa daga cikin sifofin Allah. Bawa ne daga cikin bayin Allah madaukakin sarki. Tumbuko wannan tarihin da Alkur'ani yayi, ba da wannan labari da Allah madaukakin sarki yayi ga annabi, wannan ya zama qasimatu zahrin, wato kariya kashin bayan duk wani kirista wanda yake bautawa annabi Isa, wanda yake roƙon annabi Isa, wanda yake fatan annabi Isa shi zai shigar da shi aljanna ko shi zai shigar da shi wuta, wannan qasimatu zahrin ce. Dan wannan na nuni akan annabi Isa ta fuskar kasantuwar shi bawa daga cikin bayin Allah bai da bambanci da annabi Adam, bai da bambanci da sauran annabawa, bai da bambanci da sauran bayi daga cikin bayin Allah. Allah ya halitta shi daga ƙasa, wato asalin tsatsan shi, ina fata an fahimta. Halitta shi Allah yayi kamar yadda Allah ya halitta dukkanin sauran halittu, dan haka halitta ne shi annabi Isa, ba mahalicci bane, ba kuma dan Allah mahalicci ba, ba kuma dayan alloli guda uku ba. To wannan tarihi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a cikin Alkur'ani. Bayan Allah madaukakin sarki ya gama bada wannan labari ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai Allah madaukakin sarki ya ce zalika min abba'il ghaibi nuhihi ilayka وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. الله يجي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك وانشاننك معنى إشارة زواج قصر هيهور النبي عيسى ده هيهور مهي في رشي da qissar iyalan gidan Imrana, da qissar annabi Zakariya da dan shi Yahaya, shine zalika din. An fahimta jama'a? Min amba'il ghaib, wannan na daga cikin labarai na gaibi. Nuhihi ilaik, mu inji Allah muke yi maka wahayi zuwa gare ka, muke wahayin shi zuwa gare ka. Mana wannan qissa labari ne na gaibi, ba wanda ya sani, amma labari ne da nuhihi ilaika muke yin wahayin shi zuwa gare ka. Wama kunta ladaihim, kuma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka kasance tare da su ba, baka kasance a cikin su ba. Idh yulquna aqlamahum, a sa'ad da suke jefa alqalumansu suna qura'a a tsakanin su. Ayyuhum yakfulu maryama, cewa cikin su wane ne zai reni ƴar malamin su, ƴar matar Imran, wane ne zai reni ita Maryamu, ma'ana a sa'ad da mahaifinta ya rasu, mahaifiyarta ta dauko ta ta aje ta a makarantar da malamin ta ke karantarwa a gaban almajiran shi, tace ga ƴar malamin ku nan, ku je ku karantar. To dukkan su suna fatan kowa ya dauke ta ya rene ta, dan haka sai wannan yace shine, wannan yace shine. To sai suka yi ittifaqi akan su hadu su su yi ƙura'a a tsakaninsu wanda ƙura'a ta fada kan shi to shine zai dauki ragamar tarbiyarta da kula da ita da renanta shine Allah ya ce wa ma kunta ladaihim kai annabi Muhammad ba ka cikin su idh yulquna aqlamahum a sa'ad da suke jefa alqalumansu suna ƙura'a a tsakaninsu ayyuhum yakfulu maryama cikin almajiran mahaifinta wane ne zai reni maryamu kuma kunta ladaihim idh yaqtasimun kuma baka a cikin su baka ga abin da ya faru ba a sa'ad da suke jayayya suke husuma wannan yana ni ne wannan yana a'a ni ne zan rene ta wannan yace a'a ba ku bane ni ne ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace baka a cikin su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai baka a gaban su baka a cikin su sa'ad da haka ta faru balle a ce gani kai ka zo ka ba waɗannan kristoci labari kai baka zama mai karatu ba baka zama mai rubutu ba balle a ce ka karanto ne daga cikin littattafan annabawa to kenan ya rage sauran al'amari ɗaya kenan dan imma dai a gabanka akai sai ka bada labari ma'ana kai shahidu ainin ne imma dai ba ai a gabanka ba amma ka iya karatu ka bibi littattafan da aka saukar daga sama ka ga abin da aka faɗi game da waɗannan kissoshi da waɗannan annabawa sai ka bada labari to annabi ba mai karatu bane annabi bai iya karatu ba annabi bai iya rubutu ba annabi ummiyi ne Allah ya aiko a cikin al'umma ummiya allati la taqra wa la taktu haka Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum al ummiya wato sifa ce da ta tabbata ga larabawa rubutu da karatu bai shahara a cikin su ba to annabi bai iya rubutu ba annabi bai iya karatu ba balle a ce library ya shiga ya bibi littattafan sama ya karanta tarihin nan yazo yana bayyana wa kristocin najrana tarihin annabi Isa kun ga bai gani ba dan ba ai a gaban shi ba bai karanta ba dan bai iya karatu ba balle rubutu to kenan akwai abu ɗaya da ya rage kenan wahayin shi aka yi mishi ko kun fahimta jama'a dan ihtimalat din guda uku ne imma ka gani ka zama shahidu ainin imma ka karanta ka bada labari imma wahayi aka yi maka to yanzu wanne ne jama'a ya kamata a tabbatar a haƙin manzon Allah shine wahayi aka yi mishi kenan ko kun fahimta jama'a shine nuhihi ilayka malamai suka ce a ƙarƙashin wannan aya fihi arba'u masail akwai mas'aloli hudu al'ula mas'ala ta farko qauluhu zalika min anba'il ghaib wannan labari ne na ghaibi ai allazi zakarna min hadisi zakariya wa yahya wa maryama alaihimus salam min akhbaril ghaib dukkan waɗannan al'amura kissoshi da muka ambata na labarin zakariya da yahya da maryam amincin Allah ya tabbata a gare su min akhbaril ghaib labarai ne na gaibi ba wanda ya sani sai Allah nuhihi ilayka mu su Allah muke yin wahayin shi zuwa gare ka malam yace fihi a cikin wannan gaba akwai dilalatun akwai nuni ala nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haifu akhbara an qissati zakariya ta yadda annabi ya bada labari ya bada qissar annabi zakariya wa maryam ya bada qissar maryamu wa lam yakun qara alkutuba tare da haka annabi bai karanta littattafai ba ya akai ya iya bada labari dalla dalla kaza ya faru daga nan sai kaza mala'iku suka zo suka ce kaza yace kaza tace kaza suka ce kaza wannan tafasilul qissa alqissatu bimujmalaha da kuma tafasil dinta gabobinta da annabi ya bada labari yadda haka abin yake na nuni akan keke da keke labari ne Allah ya sanar da manzon Allah wahayi ne Allah ya yi mishi wa akhbara an dhalika, kuma annabi ya bada labarin haka, wa saddaqahu ahlul kitab bi dhalika, hatta wadannan kristoci suka gaskata annabi. Ma'ana duk abin da ya fadi babu false information a cikin dukkan bayanan da annabi ya bayar, babu wani abu na kuskure, ba a samu tuntuban harshe ko gargada ba. Ina fata an fahimta. Malaci fa zalika qauluhu ta'ala, wannan shine ma'anar fadin Allah madaukakin sarki da yace nuhihi ilayka, mu muke yi maka wahayin shi zuwa gare ka. Faraddal kinayata ila zalika falidhalika dhukira, sai wannan alkinaya, wannan dhamirin wakilin suna, wannan pronoun din sai aka mayar da shi zuwa ga lafazin al-ishara. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi, muke maka wahayin shi, shine shi zalika din. To zalika kuma ishara ce ila qissati zakariya wa maryam wa isa alaihi musallam. Ina fata an fahimta. Ishara ne zuwa gare su. Wannan ne ta sa mallan yace falidhalika dhukira, shi yasa aka kawo lamirin da lafazi na maza. An gane jama'a, ma'ana aka ce nuhihi, muke maka wahayin shi, shi din zalika, zalika din alqissatul madhkura qabla hadhihi alaya, qissar da aka ambata kafin ita wannan ayar. Malam yace wal ihahu, wal ihahu huna al irsalu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, abinda ake nufi da wahayi shine lallai annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama to dan aike ne na gaske daga wurin Allah. Aiko shi akai ku kristocin Najrana da sauran kristoci na duniya, ku yi imani da shi. Ina fata an fahimta. Dan manzo ne daga gurin Allah, ya ba ku labarin annabin da kuka yadda da shi, annabin da kuka yi imani da shi, ya ba da labari game da tarihin haihuwar shi. Dan haka lallai ne ku yi imani da shi wannan manzo, dan tabbas manzo ne daga gurin Allah. Wal wahyu yakunu ilhaman wa ima'an wa ghayru dhalika, wa asluhu fil lugha i'lamun fi khafa, ولذلك صار الإلهام يسمى وحيا, ومنه قوله وإذ أوحيت إلى الحواريين وقوله وأوحى ربك إلى النحل, وقيل معنى أوحيت إلى الحواريين أمرتهم يقال وحى وأوحى وأو وما وأوما بمعناه, قال العجاج أوحى لها القرار فاستقرت أي أمر الأرض بالقرار. وفي الحديث الوحي الوحى الوحى وهو السرعة, والفعل منه توحيت توحيا. قال ابن فارس الوحي الإشارة والكتابة والرسالة, وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى يعلمه وحي كيف كان. والوحي السريع والوحى الصوت, ويقال استوحيناهم أي استصرخناهم. قال أوحيت ميمونا لها والأزرق. وأننا دك بيانيني جمد بياني دمالن يكي جمد معنى الوحي, عند يبين أصل معنى الوحي شيني سنر دكي وانا أبو أبوي. وأننا تسامى لما يسكي كيران إلهام, واتو أكمسا مكا وانا تناني, وأننا شيما أكم فديش أني في وحي. Shahidi akan haka fadin Allah da yace wa id awhaytu ila alhawariyin, kaga wannan ba wahayi ne na saukar da malaika yayi magana da su baka da baka ba, a kimsa musu tunani. Da kuma da yace wa awha rabbuka ila nahli, Allah yayi wahayi, ay wahayul ilham, a kimsa tunani wannan wahayi zuwa ga kudan zuma. An fahimta jama'a? Kaga alwahyu yakan nufi alilham, alwahyul ilham, kamar yadda duka waɗannan bayanai da mallan yayi ya kawo su ne a matsayin shahidai akan waɗannan bayanan. Dan haka jama'a, wannan mas'ala ta farko tana nuna mana cewa dukkan labaran da annabi ya bayar sallallahu alaihi wasallam, labarai na gaibi, to bai ba da su ba sai da Allah ya sanar da shi. Wannan na nuni akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba jama'a, sai abinda Allah ya sanar da shi, abinda Allah ya sanar da wani cikin bayin shi, la yusamma ghaiban, wannan ba gaibi bane dan ya tashi daga gaibi. Ina fata an fahimta. Annabi bai san gaibi ba sai da Allah madaukakin sarki yayi mishi wahayi. Wannan ayar tana tabbatar da haka. Ku lura da fadin shi da yace wa ma kunta ladaihim, kai baka kasance a cikin su ba. Wannan ita ce mas'ala ta biyu da malam yace as-saniya qawluhu wa ma kunta ladaihim. Ayo ma kunta ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ladaihim ay bi hadaratihim, baka kasance a halarce indahum, baka kasance a tare da su ba, baka zama tare da su ba, baka ga abin da ya faru da su da idanunka ba. Wahayi Allah madaukakin sarki yayi maka. Kaga wannan yana ƙara tabbatar da annabi bai san gaibi ba. Ba wanda ya san gaibi sai Allah jama'a. Ba da kasa bace dan ka ce annabi bai san gaibi ba. Ba da labarin haƙiƙa ne, ba na ƙasa bace jama'a. Dan ba wanda ya san gaibi sai Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun wa 'indahu mafatihu al ghaibi la ya'lamuha illa hu. Babu wanda ya san gaibi sai Allah. Anan haka Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa wa ma kunta ladaihim, baka kasance a halarce tare da su ba a sa'adda suke kaza da zamu zo mu bayyana. Haka da Allah madaukakin sarki ya ba da labari game da annabi Nuh da qissa da yadda al'amura suka faru, tafasil na qissar annabi Nuh da shi da ɗan shi, duka Allah madaukakin sarki da ya kai ƙarshe sai ya ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka, waɗannan kissoshi, waɗannan labarai to suna daga cikin labarai na gaibi waɗanda mu muke maka wahayin su zuwa gare ka. Ma kunta ta'lamuha, kai din nan baka kasance ka san waɗannan kissoshi da al'amura da suka faru ba, anta kai din nan, wala qaumuka min qabli hadha, da kai da danginka Larabawa ba ku san wannan kissoshin ba, ba ku san su ba. Ko kun fahimta jama'a? Ma kunta ta'lamuha, baka san su ba, na nuni akan kenan kafin a bashi kissar annabi bai san su ba. Yana nuni akan annabi bai san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da shi. Ina fata mun fahimta. To malam yace wa qawluhu ta'ala wa ma kunta ladaihim, ay wa ma kunta ya Muhammad ladaihim ay bi hadratihim wa indahum, baka kasance tare da su ba, baka kasance a cikin su ba. Iz yulquna aqlamahum, asa'ad da suke jefa alqaluman su. Al-Imam Al-Qurtubi yace jam'u qalamin aqlamahum, aqlamu jam'u qalamin, wato jam'i ne, mufrad din shi tilo shine qalamun, min qalamahu idha qata'ahu, daga ma'anan qalamahu idha qata'ahu, idan ya yanke, ma'ana alqalami ba fere shi ake haka ba a samu wato icen gamba ko sillan kara ko wani abu makamancin wannan, a feke shi haka, to fekewan shine alqalamu. Ko kun fahimta jama'a? Kumba ba ana cewa takalimul abfari ba, datse kumba, ko ba haka hadisi yazo da bayani ba? To idan ka feke alqalami sai a ce qalamahu, fi'ilin kenan, qalama yaqlumu kenan, daga aikin aka samo sunan alqalamu. To me alqalamu? Shine abinda ake rubutu da shi. Qila, wasu malaman tafsiri suka ce ay aqlamahum ay qidahahum wa sihamahum, wato waɗannan masu nasu, wato mashi, to masu, ko kun gane jama'a? Wato suna jefa masunsu, wato suna rige-rige ko kuma suna ƙura'a a tsakaninsu. Wakila wasu malamai suka ce ay aqlamahum allati kanu yaktubuna biha at-taura, alqaluman da suke rubuta at-taura da shi su ake nufi. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum, al-Imam al-Qurtubi yace wa huwa ajwad, wannan ma'anar ita tafi zama daidai, li'an al-azlama, saboda al-azlam amfani da masu qadina Allahu anha, Allah madaukakin sarki yayi hani game da su, ma'ana masu Allah yasa an san yakkara kara da Hausawa suke cewa yakkara kara din nan da ake yi da wannan wato me yake da suna lissafi da ake yi nananje inda ta fada sai a ce to wane ne ya dauki kaza ko wane ne yayi sata ko an nemi kaza ba a gani ba ba ana yin yakkara kara ba jama'a wannan yakkara kara din azlamu ne kuma haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta ko kun fahimta jama'a li'an al-azlama qad naha Allah anha fa qala Allah madaukakin sarki ya fadi game da su yace zalikum fisqu yin al-azlam yin yar karakara ko yin duba ko bugun kasa ko watsa wuri an fahimci wuri ai jama'a to wannan ficewa ce daga cikin da'ar Allah fasikanci ne dan haka ba zai yu kace if yulquna aqlamahum ay kidahum ko kuma sihamahum saboda wannan babi ne na duba babi ne na bugun kasa ko babi ne na amfani da wuri da sauransu dan haka wannan haramun dai sai dai kace suka jefa alqaluman su malai ce illa annahu yajuzu an yakunu fa'alu dhalika ala ghayri aljihati allati kanat alayha kuma fahimta jama'a ma'ana akwai bambanci tsakanin qura'a an gane da kuma duba ai akwai bambanci duba da qura'a ai akwai bambanci zamu zo mu ji menene qura'a yaya ake yi da sauransu mallan yace ayyuhum yakfulu maryam suna jefa alqaluman su kowa yana neman wane ne zai shayar da maryam wa zai rene ta yakfulu maryama ay yahdunha zai rene ta fa qala zakariya annabin allah sai yace ana ahqqu biha ni na fi cancanta da na dauke ta ta dawo hannuna na kula da tarbiyyarta khalatuha indi goggonta ai ina aurenta ma'ana tana tare da ni dan haka goggonta ma'ana yar uwar mahaifiyarta ku yi hakuri akwai kalmomi da wasu ta iya yiwa musamman dalibai ba sa fahimta goggo dan wani bai gane goggo ba ko ba haka bane to yar uwar mahaifiya ya ko kanwa ita ce goggo ina fata an gane Zakariya yace ana ahqqu biha ni na fi cancanta da na reni Maryamu khalatuha indi goggonta tana wuri na ma'ana ina aurenta wa kanat indahu ashya'u bintu faqud a tarkashin ko a tare da annabi Zakariya a tare da shi akwai wato wannan mata mai suna ashya'u bintu faqud ita wannan mata da take auren Zakariya ko Zakariya ke aurenta ukhtu Hannatu binti Faqud ummi Maryama yar uwa ce ga Hannatu binti Faqud wato yar uwar mahaifiyar Annabi Isa ita ce wato asalin Maryam wato mahaifiyar Maryamu wato matar Imrana kenan ma'ana matar Imrana da matar Zakariya to ɗan uwan juna ne ya ne da kanwa ina fata an fahimta anan mallan haka yi ambaci sunan amma babu hadisin da ya tabbatar da cewa sunan matar Zakariya Ashya'u bintu Faqud sunan matar Imrana Hannatu binti Faqud haka malaman tarihi suke bayyanawa amma dai babu wani hadisi ko asari tabbatacce game da haka ko mun fahimta jama'a kun fahimci abinda wannan gaba take cewa Zakariya yayi hujja cewa yar uwar mahaifiyar Maryamu matar Imrana shi yake auren yar uwarta dan haka shi ya fi cancanta da ya reni yar uwar matar shi ina fata an fahimta wa qala banu isra'ila ko suka ce nahnu ahqqu biha mu muka fi cancanta da mureneta bintu alimina yar malaminmu mu yafi kamata mu dauke ta ko ba haka ba mana kaga yace shi su sun ce su kaga an yi kikika kaga if yahtasimuna din kenan if yahtasimuna wannan yace ce ne nace dama shine ikhtisam ko ba haka ba tankiya ka fada in fada ce ne nace yace shine sun ce su ne ya kawo dalili su ma sun kawo dalili bintu alimina yar malaminmu wannan sai ta kai su ga faqtara'u alaiha sai suka yi qura'a akan wannan ya cikin su wane ne zai dauki ragamar tarbiyar ta waja'a kullu wahidin biqalami kowanne daga cikin su sai yazo da nashi alqalamin wattafaqu sai suka hadu kansu ya hadu suka yadda da cewa an yaj'alul aqlama fil ma'il jari kowanne daga cikin su ya jefa alqalamin shi a cikin ruwa wanda yake gudana wanda yake tafiya suka hadu akan faman waqafa qalamuhu wa lam yujrihi alma'u fa huwa hadinuha duk wanda alqalamin shi ya tsaya ruwa bai tafi da shi ba to shine qur'a ta fado kanshi shi ya cancanta da yareni yar malamin su maryamu alaiha salam ko mun fahimta jama'a malai yace qala annabiy sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace fajaratil aqlamu sai wadannan alqaluma na banu isra'ila ruwa ya tafi da su wa ala qalam zakariya alqalamin zakariya sai yayo sama ya tsaya ruwan bai tafi da shi ba wa kanat ayatan lahu wannan sai ya zama aya ce ga shi zakariya li'annahu nabiyyun saboda annabi ne tajril ayatu ala yadayhi ayoyi ke gudana zuwa wato akan hannun shi wa qila ghayru hadha wasu malaman tafsiri sun fadu wani abu daban aka sun wannan mana game da sura ta qur'ar da suka yi wasu suka ce a jefa a cikin ruwa wanda alqalamin shi ya taso bai nutse ba to shi zai rene ta ko kun fahimta wannan shine abinda malam ke ishara da yace waqila ghayru zalika ko mun fahimta jama'a to wannan kun ga ita ce qur'ar da wato wannan aya Allah madaukakin sarki yake ishara zuwa gare ta wallahu a'lam wannan asari da al-Imam al-Qurtubi ya marmaza yace annabi ya ce fajaratil aqlamu wa ala qalamu zakariya a ƙasa malin ya marmaza yace lam naqif alaihi marfu'an wannan hadisi ba mu same shi ta hanyar da ake danganta shi zuwa ga annabi ba wa allaqahu al-Bukhari fi sahihi bi sighatil jazmi amma al-Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allakan wato da shararren isnadi a cikin sahihul bukhari ya kawo shi bi sighatil jazmi da sigar danganta magana kai tsaye ila qailiha zuwa ga wanda ya fade ta an gane dama bi sighatil jazmi ya danganta ta kai tsaye an ibn abbas radiyallahu anhuma daga sahabi ko zuwa ga sahabi abdullah dan abbas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda Bukhari ya faɗa haka fi kitabi shahadat a ƙarƙashin matattarar da ke bayani game da sheda babul qur'ati fil mushkilat a ƙarƙashin babin da Bukhari ya kulla dan yayi bayani game da halaccin yin qura'a kun ji al qur'atu yin qura'a fil mushkilat game da al'amuran da suke masu rikici sai ayi qura'a dan a fita daga cikin rudani da rikici ka je ka duba Fathul Bari juz'i na 5 shafi na 292 wa wasalahu al-Baihaqi fi Sunan al-Imam al-Baihaqi ya faɗi wannan hadisi da cikakken isnadi shine ma'anan wasalahu din ko kun gane jama'a a juz'i na 10 daga lambar hadisi na 286-87 wa akhrajahu at-Tabari al-Imam at-Tabari ya fitar da wannan athari a juz'i na 5 shafi na 348 an Ikrima daga tabi'i Ikrima al-Majra Abdullah dan Abbas qawluhu ma'ana Ikrima kai tsaye aka danganta maganar zuwa gare shi wa 'ani as-Suddi kadhalika mutawwalan sannan wannan magana har wayo an ƙara danganta ta zuwa ga al-Imam as-Suddi da wato riwaya mai tsawo qala al-Hafiz fi al-Fath al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fath al-Bari juz'i na 5 shafi na 294 yace qawluhu fadin annabi da yace wa ala qalamu zakariya alƙalamin zakariya sai yayi sama bai nutse ba ai irtafa'a shine ala ai irtafa'a sai ya dago sai yayi sama wa fi riwayatil kushmaihani amma a riwayar kushmaihani daga cikin waɗanda suka ruwaici sahihul bukhari inji ibnu hajarin atashi nuskhar da riwayar yace wa ala madadin ala sai yace ala an gane jama'a wa fi nuskhatin aw ta nuskha yace ada biddali kaga badalan lam kenan a madadin lamun sai aka kawo dal aka ce ada madadin ala ala riwayar kushmaihani madadin ala a sauran riwayoyi na sahihul bukhari wannan hadisi jama'a hadisi ne hasan kuma hadisi ne kyakkyawa yasluhu lilihtijaj dan haka da annabi yace fajaratil aqlamu wa ala qalamu zakariya sai alqaluma suka gudanu amma alqalamin zakariya sai yayi sama wannan na nuni akan qur'a ta fado kan annabi zakariya kenan mana yanzu ya tabbata shi zai reni maryamu ko mun fahimta jama'a to mas'ala ta uku mallan yace as-salifa istadalla ba'd ulama ina bi hadhihi al-ayati ala ithbati al-qur'a ma wasu daga cikin malaman mu istadalla ba'd ulama ina wasu daga cikin malaman mu sun yi hujja bi hadhihi al-aya da wannan ayar ala ithbati al-qur'a game da tabbatar da qur'a a cikin addinin musulunci mana a cikin addinin musulunci akwai qur'a ko babu Allah ya sa kun fahimci qur'a jama'a akwai qur'a ko babu Qurtubi yace malaman mu sun yi hujja ko wasu daga cikin malaman mu sun yi hujja da wannan ayar ala ithbatil qur'a akan cewa lallai qur'a tabbataccen abu ne wahiya aslun fi shar'ina kuma qura'a asali ne a cikin shari'ar mu ta musulunci li kulli man arada al-adala fil qisma ga dukkan wanda yake nufin yin adalci gurin rabo idan kana so kai adalci gurin rabo ko kaso na wani abu da wasu suka yi tarayya daidai wa daidai akai wannan na da haƙƙi wannan ma na da haƙƙi to shikenan sai ai qura'a a tsakanin su ko kun fahimta jama'a kowace daga cikin matanka tana da haƙƙin in za ka yi tafiya ka tafi da ita tana da haƙƙi ta ce ita gaskiya ba ta yadda ba wannan ma tana da haƙƙi wannan ma tana da haƙƙi to me zai tabbatar da adalci a tsakanin su wurin rabo shine yin qura'a ina fata an gane sai ayi qura'a wanda ya fado kanta shikenan sai a tafi da ita ko kun fahimta jama'a وهي سنه عند جمهور الفقهاء ita qura'a sunna ce a gurin mafi yawancin malaman fiqhu fil mustawiyayn fil hujja game da abinda hujjarsu ta zo daidai wa daida ma'ana wannan na munaza'a akan wani haƙƙi da wannan shi ma yana jayayya akai hujjar wannan ba ta fita wannan ƙarfi ba yadda wannan ke da haƙƙi wannan ma na da haƙƙi shine al-mustawiyayn fil hujja an fahimta li yuqdala bainahum don ayi adalci a tsakanin su sai ayi qura'a wa taquma inna qulubuhum zuciyar kowanne daga cikin su ya natsu yaji cewa ba a karkata zuwa ga dayan ba an kihale shi ko kun fahimta wa tartafi'u dhinnatu kuma ya zama zargi da mummunan zato da mummunan tunani ya fita daga cikin tunanin wato ya fita daga tunanin ka kai amman ya tawalla qismatahum zargi ya sauka daga wanda zai dauki ragamar raba haƙi a tsakanin su. Mana kai din nan, kai ne mai gida, a kai ne shugaba, a kai ne alƙali, kai ne aka dauka matsayin mai hukunci. To ta yaya za a yi ka tabbatar da haƙƙin wani da haƙƙin wani? Bayan wannan haƙƙin dole ne mutum ɗaya ne za a ɗauka a ba a yanzu, tare da haka wane da wane sun cancanci duka, amma dai yanzu guda ɗaya za a ba. Wace hanya ne za a bi, kai a matsayinka na alƙali ko a matsayinka na shugaba ko mai gida, ya zama zargi ya tashi daga kanka a cikin kaso da za ka yi? Shi ne ta hanyar yin ƙura'a. Ina fata an fahimta. Ba wai ta hanyar yin wani kwazo ko ka ce ni na yi fatawa kaza, kaga zargi zai biyo baya, ko ba haka ba. Amma a zo a yi ƙura'a, a zo a yi ƙura'a, shikenan. A samu takardu, kowanne a rubuta keto, tunda ku biyar ne ko ku hudu ne, afwan, ko ku uku ko ku biyu, sai a sa tafiya zaman gida, tafiya zaman gida, shikenan. Sai a ce kowa ta dauka. Kaga in kika dauki zaman gida, to inna hahuna ka'iduna, ko ba haka ba? Idan kika dauki tafiya, to shikenan, tafiya guda daya, zaman gida guda hudu ko guda uku, dama ku hudu ne, wannan ta dauki zaman gida, wancan ma, wancan ma, wannan sai ta dauki tafiya, sai a tafi da ita. Yanzu kun ga ya tabbata ba kai ne ka zabu wata ba, balle a ce baka yi adalci ba. Shine litartafi'a ko watartafi'a vinnatu, mummunan zato da mummunan tunani na rashin adalci ya fita ya tashi. Amman ya tawalla qismatahum, kada a zargi wanda zai yi wannan kaso din, kada a zargi wanda zai hukunci. Wala yafdula ahadun minhum ala sahibi, kada dayan ya fifita ko a fifita shi sama da dan uwan shi. Idza kana al maqsum min jinsin wahidin, idan abinda za a kasa, abinda za a raba jinsi ne guda, za a yi haka ne, inji Qurtubi, ittiba'an lil kitabi was sunna, dan abi al qur'ani da sunna, dan qur'ani da sunna sun tabbatar da haka. Ko mun fahimta, jama'a? Kuna zaune a matsayinku, a matsayinku na mabiya, a matsayinku na ɗaliban ilimi, a matsayinku na ɗalibai, ko a matsayinku na abokan aiki, wato a shago ko a wani kamfani ko a wata ma'aikata, sai shugaba gaba ɗaya darakta ya ce, to yanzu kamfani ya tabbatar da cewa za a zaɓi mutum guda a wannan shekarar, za a yi mishi aure, za a gina mishi gida a cikin ribar kuɗin kamfani, mutum ɗaya cikin mutum goma, kowa ya cancanta, amma mutum ɗaya za a ɗauka. Yanzu tsakani da Allah, ta yaya za a yi a iya ɗauke ruɗani da iskal da ganin ƙyashi, da ganin an goyi bayan wani, an fifita wani a kan su wani da su wani, ta yaya za a yi, jama'a? Ɗayan hanyoyi ne guda biyu. Hanya ta farko, kafin a kai zuwa ga ƙura'a, ita ce dukkansu sai su yarda su ce, to mun yarda wani a yi mishi, a gina mishi gida, a yi mishi aure a wannan shekarar, misali, duka sai su ce sun yarda. Ka ganin babu magana ƙura'a kenan. To amma wannan sai ga ni fa na cancanta, wannan ma ya gani ma na cancanta, wannan ma ya gani ma na cancanta, shikenan. Ku ba wanda za ku janye ku barwa, ma'ana ba wanda za ku barwa? Na cancanta, shikenan. Sai a zo sai a yi ƙura'a. Ina fata an gane. Shikenan, sai a zo a rubuta, ko kuma a zo a zana, ko a rufe, ko a yi kaza, ma'ana dai wani abu wanda yake bai saba wa shari'a ba, wanda ta fado kanshi, shikenan. Kaga babu wanda za a yi zargin cewa ai dama ya fi karkata gurin wani, ai dama ya fi son wani, ai dama sun fi da wani, ko ba haka ba, jama'a? Ya iya yiwuwa ya faɗo na kusa da shi, ko ya faɗo na nesa da shi, ko ba haka ba? To wannan na daga cikin hanyoyin da ake bi a warware rikici, a warware iskali a cikin addinin Musulunci, ittiba'a lil kitabi was sunna. Wannan ayar tana nuni zuwa ga haka. Qurtubi yace, wa raddal amala bil qura'ati Abu Hanifa wa ashabuhu, al-Imam Abu Hanifa da shi da almajiran shi sai suka ture aiki da Qur'a, ma'ana ba su ganin halaccin yin amfani da Qur'a gurin ture rikici ko wani abu makamancin haka. Wa raddul ahadith al-warida fiha, hadisan da suka zo da Qur'a Abu Hanifa da shi da waɗanda suke almajiran shi sai suka ture waɗannan hadisai, wa za'amu sai suka riya cewa annaha la ma'na laha, cewa ba su dauke da ma'anar da za a iya tabbatar da hukunci da su. Wa annaha tushbihu al-azlam allati naha Allahu anha, kuma waɗannan hadisai suna dauke da wani hukuncin da yayi kama da al-azlam, dabo ko zanen ƙasa ko bugun ƙasa, abinda Allah madaukakin sarki ya hana ya hani wato akai. Wa hakabnu al-munzir, al-imamu ibn al-munzir ya hikaito an abi hanifata, daga abu hanifa annahu jawwazaha, cewa daga baya ya dawo yayi fatawa yana ganin halaccin a iya yin qura'a. Wa qala, har ma abu hanifa yace al-qura'atu fil qiyasi, al-qura'atu fil qiyasi la tastaqimu, ma'ana ba a iya tabbatar da hukuncin qura'a da qiyasi sai dai da dalili. Sai ce walakinna, sai dai mu taraknal qiyasa fi zalika, mun rabu da qiyasi game da tabbatar da hukuncin qura'a. Wa akhadna bil athari was sunna, sai dai mu ma mun yi ruko da asar da aka samo daga magabata, kuma mun yi ruko da sunnar da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma kenan Abu Hanifa a karan farko ya tafi akan rashin ganin halaccin yin qura'a, tama daga baya kuma ya dawo ya bi abin da ya tabbata na hadisi waɗanda suke tabbatar da hukuncin qura'a a musulunci. Wannan yana nuna mana tsoron Allah na waɗannan malaman, dukkan hadisin da zaka ga sun bauɗe ba su yi aiki da shi ba, ba son zuciya bane, amma hadisin a gurin su bai tabbata ba, amma ya tabbata a gurin su babu wajhud dilala da za su dauka su yi hujja da shi, amma ka ba su uzuri. Ina fata an fahimta, amma da gangan ba za su ƙin aiki da sunna ba jama'a. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Ai, idan wata ta ce bata yadda ba tana da haƙƙi, dan ba lalle ka kai shekara mai zuwa ba, ko ita ko kai, kuma in ma kun kai ba lalle shekara mai zuwa ta kai kana da hali ba. In ta ce bata yadda ba tana da haƙƙi, ina fata mun fahimta, bata yadda ba ito so ayi qur'a shikenan, kada kuma ayi kwange. Kada ayi kwange ka sa wata doguwar takarda sai ka rada ma amarya shikenan, to ki zabu wancan. Ina fata mun fahimta, kada ayi haka. Allah shi kiyaye. Qurtubi yace qala Abu Ubaidin, al-Imam Abu Ubaidin a cikin littafin shi Gharib al-Hadith yace wa qad amila bil qur'ati thalathatun min al-anbiya'i, akwai annabawa guda uku da suka yi amfani da qura'a, annabawa uku sun yi qura'a. Yunus, annabin Allah annabi Yunus, annabi Yunus ibn Matta kenan ko, wa Zakariya, da annabi Zakariya, wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To ina dalilin al-Imam Abu Ubaidin da ya faɗi wannan maganar? Dalilin shi al-Qur'ani ne. Annabi Yunus yayi qura'a, karanta suratu Saffat. Allah ya ce wa inna Yunus laminal mursalina id abaqa ila al-fulkil mashhun, sai ce mi fasahama din, wato ismul lil qura'ati, suna ne na aikin qura'a. Fasahama sai suka yi qura'a sai ta fado kan shi, fakana minal mudhadina, sai ya kasance wato daga cikin wanda za a jefa cikin jirgi, wato cikin teku, ko ba haka ba? Kaga annabi Yunus kenan. Zakariya kuwa shine ayoyin da muke karantawa anan wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama kaga annabi zakariya ma yayi to annabi muhammad fa sallallahu alaihi wasallam wasu ayoyi ne ke tabbatar da yayi qura'a wasu hadisai ne shine malam zai kawo mana sunan gaba kadan kamar yadda zai ambata mana su a cikin littafin sahih al-bukhari Allah madaukakin sarki ka taimaka malaki wa qala ibn al-munzir Abu Bakar kenan yace wasti'malul qur'ati kal ijma'i min ahli al-ilmi fi ma yuqsamu bayna ash-shuraka fala ma'na liqawli man raddaha yace amfani da yin qur'a wato ya zama kamar ijma'i ne da malamai suka yi a tsakanin su cikin abin da yake kaso ne na mutanen da suka yi tarayya akai abu ne sun yi tarayya yanzu matan ka biyu kowace tana da haƙin ka kyautata mata kai wata aikin haji ai kyautatawa ne ko ba haka ba yadda wannan ke da haƙi waccan ma tana da haƙi ko ba haka ba idan ka ce ka zabi wanci to kaga ka nuna mufadala tsakanin su to amma yanzu kujera daya za a tafi aikin haji ni da wata ni ma ban santa ba ko kun gane jama'a wannan kujerar ai haƙi ne da matan ka sun yi tarayya wurin shi ko ba haka bane to yaya zakai ka warware musu wannan shine ta hanyar yin qura'a ibn al-munzir yace fala ma'ana liqawli man raddaha babu ma'ana ba a waiwayar maganar wanda ya ture yin amfani da qura'a ishara yake zuwa ga waccan magana ta al-imam abu hanifa shi da sahabban shi fatawar su ta farko ba fatawar su ta biyu ba qurtubi yace wa qad tarjama al-bukhari fi akhir kitab ash-shahadat bab al-qur'ati fi al-mushkilat al-imam al-qurtubi ya kulla babi shine tarjama din tarjama shine ya kulla babi ba wai yayi fassara ba tarjama shine ya kulla babi fi akhir kitab ash-shahadat a karken bukhari ko Bukhari a karken kitabu shahadat wato matattarar da take bayani game da kafa sheda Bukhari yace babul qur'ati fil mushkilat babin da zai karantar da hukuncin yin qura'a a cikin abin da yake da rudani ko yake da iskali wa qaulillahi azza wa jal Bukhari sai yace da fadin ma'anar fadin Allah madaukakin sarki da yace iz yulquna aqlamahum kaji ayar da bukhari ya bude babin da ita bukhari sai yace sai malam qurbabi yace wasaqa hadithan nu'man ibn bashir sai bukhari ya kwararo hadithin sahabi nu'man dan bashir a inda yace annabi yace masalul qa'imi ala hududillahi wal mudhin fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin al haditha mana yace annabi yace misalin waɗanda suke tsaye da kula da iyakoki na Allah da waɗanda suke sakaci suke watsar suke ketare iyakoki na Allah kamar sali qaumin istahamu ala safinatin kamar wasu mutane ne da suka yi qura'a wato akan wani jirgin ruwa wasu su kasance a sama wasu su kasance a ƙasa na sama suna sama na ƙasa kuma suna amfani da abin da suke tura jirgin yana tafiya to wani kasantuwar shi a sama ko a ƙasa kaga wa zai zama a sama ko a ƙasa sai suka yi qura'a a tsakanin su istahamu ala safinatin kaga istahamu shine fasahama a cikin ayat suratul safati kuma as-sahamu bi ma'ana al-qur'a ina fata an gane malaci wa sayati fil anfali kai bayani ma dalla zai zo inji qurtubi a cikin suratul anfal sai yace insha Allah ta'ala wa fi suratul zukhruf aidan bi haulillahi subhanahu wa ta'ala mana bayanai game da qura'a to zai zo a cikin waɗannan manyan surori idan ya zo bayani wato in ya zo fassarar su malam yace wa haditha ummul ala sannan na daga cikin hadisan da ke tabbatar da hukuncin qura'a a musulunci hadithin sahabiya ummul ala'i tace wa anna uthmana ibn maf'un fara lahum sahamuhu fis sukna Uthman dan Maf'un a lokacin da suka zo Makka, lokacin da suka zo Madina daga Makka a matsayin waɗanda suka yi hijira, mutanen Madina sun ta yin Qur'a cewa ni zan dauki wani, sai wannan ya ce ni zan dauka, sai a ce to mu yi Qur'a, an fahimta. To sai Qur'ar Uthman dan Maf'un ta fado a hannun Ummul Ala'i game da inda zai zauna da masauki da za a bashi, hina qatara'atil ansar suknal muhajirina, a sa'ad da mutanen Madina suka yi wato Qur'a a tsakanin su game da bayar da masauki ga muhajirai. Malai ce al hadisa, kaje ka karanta hadisin al Imam al Bukhari da Imam Ahmad suka ruwaishi wannan hadisi. Malai ce wa hadisa Aisha ta qalat, da hadisin Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda. Aisha tace كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه. النبي يا كسنجي إذن ينبيين تبيا سي يقرأ أتكان ما تنشي أنغاني فأيتهن خرج سهمها خرج بها دكوتي الكلمنتا ko qur'a ta fado kanta, annabi sai yayi tafiya da ita. Wa zakara alhadisa, sai Bukhari ya ambaci wato cikamakin hadisin. Hadisin nana a cikin Sahih Bukhari a lambar hadisi na 2688. Haka Imam Ahmad ya ruwaita hadisin a lamba ta 25623, da Muslim a lamba ta 2770 daidai. Kun ji wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da yin Qur'a ko ba haka ba? Sannan kuma waɗannan hadisan to su ne dalilai da al-Imam Abu Ubaidin yace qad amila bil qur'ati thalathatun min al-anbiya, dalili akan cewa annabi Muhammad yayi Qur'a ko bai ba da ma yayi. Qurdubi yace wa qad ikhtalafat ar-riwayatu 'an Malik fi dhalika, game da Qur'a riwayar da aka samu daga Imam Malik an samu sabani. Fa qala marratan, wata fatawa daga Imam Malik sai yace yuqra'u, ana iya ayi Qur'a lil hadisi saboda hadisin nan da ya tabbatar da haka. Wa qala marratan, wani lokaci kuma Maliku yace yusafiru bi awfaqihinna lahu fi safari, ma'ana game da mata in za a yi, ma'ana kana da mata za ka yi tafiya, ma'ana ka samu admission ko a jami'atul islamiyya matan ka biyu, ko ka samu admission za ka je karo karatu a America ko a Ingila ko a Faransa, ko za ka je wata ƙasa, ko za ka je wani gari a ciki ko a wajen ƙasa, matan ka biyu, to wace zaka tafi da ita? Zaka tafi da duka ne? Ko tafiya ta kasuwanci, ko tafiya ta zumunci, ko tafiya ta kaza, ko ma wace tafiya, da wace zaka tafi? Maliku yace a wata riwaya ayi Qur'a saboda wancan hadisi. A wani kaulin na Imam Malik sai yace ba za a yi Qur'a, ba za a kalli wace ce tafi dacewa da mijin a halin tafiya, mana wace ce tafi natsuwa in an yi tafiya da ita, wata iya tafiya, an fahimta ba tafiya ta kafa ba, dan ka san ba kowace mace ta iya tafiya ba, zaka iya tafiya da mace ta ce ita bayan gida take ji kaga ta tsinka kake ne, ko ba haka ba jama'a? Ka tafi da ita kaga tana shan rake a hanya, misali kaga awfaqihin da fi safar, ka tafi da ita ta tafi tana gengedi, ka tafi da ita ma'ana kaga aw wannan ba awfaqihin da bace ke. Maliku yace ba za a yi Qur'a, ba za a kallu wacce ce za ta taimake ka a halin tafiya, ita ce awfaqihin da fi safar, za ta rike maka jaka in an je wani guri, za ta taimake ka, za ta tsaya maka a layi, za a sa hannu kaza, za a anso kaza, za ta taimake ka. Maliku yace da ita za a tafi, ba za a yi Qur'a ba. Kun fahimta jama'a? To amma mallan sai yace wa hadithu abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا والأحاديث في هذا المعنى كثيرة حديثي معنى حديث أبو هريرة النبي دامتاني sunsan abin da ke cikin kiran sallah da sahun farko na falala da matsayi da lada an gane thumma lam yajidu sai ya zan babu wani abu da za su samu wato abin da zai kai su su fita daga cikin rikici in ba su yi qur'a ba na kowa ya zama a sahun farko saboda ya samu wannan falala annabi yace lastahamu da sun yi qur'a mana hadisin na nuna mana falalar sahun farko yana nuna mana falalar kiran sallah mana da mutane sun sallada da falalar dake sahun farko a sallah to da kowa yace sai an yi qur'a kafin a shiga sahun farko kaga hadisin yana ƙara tabbatar da qur'a kenan qurbi yace hadisai da suka zo game da wannan ma'ana na tabbatar da hukuncin qur'a a musulunci hadisai ne tabbatattu hadisai ne masu yawa wa kayfiyatul qur'a yadda ake yin qur'a mana yaya ake yi wannan malam yace mazkuratun fi kutubil fiqh wal khilaf wannan ka tafi cikin littafan fiqh da littafan wato da ake tattauna sabani na malaman fiqh zaka je ka tarar da kayfiyar yadda ake yin qur'a gashi nan الإمام الشافعي يا بادا نوع ما نايا فالنوع يد أكي قرأة ذا أسامتك الدوغة شنن وصفة القرأة عند الشافعي ومن قال بها أن تقطع رقاء صغار مستوية أينك وصتك الدوغة أنانا أونس دفاتنس يزمد إلي وديدا فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم أقوة تكداسي أروب تسونا واند ذا أي قرأة ردشي ثم تجعل في مدادي بناديق سي ادان سا اسكا ودنن تكدو ا cikin wasu wato ɗan kananan akwato haka ko wani wata ittiska ɗan karama haka ko ɗan asusu haka karami min finin na ƙasa mustawiya waɗanda suke girman su ɗaya babu bambanci la tafawuta fiha wani bai fi wani girma ko tsawo ko fadi ba yace thumma tujaffafu qalilan sai a dan motsa waɗannan a hargitsa su a yamutsa su kamar da yadda ake ina fata an gane thumma tulqa fi thawbi rajulin sai a jefa a cikin rigar wani mutum daban lam yahdur zalika ba shi ya rubuta takaddar ba ba shi ya nade ba ba shi ya saka ba shi dai kawai ya zo ne sai a zuba a rigar shi wa yughaffi alaiha thawbuhu sai ya rufe rigar shi da shi an gane thumma yadkhulu yadahu thumma yudkhilu yadahu sai ya saka hannun shi a cikin rigar wa yukhriju sai ya fito da guda daya kan fahimta sai a bude fa idza akhraja isma ar-rajul uqiya al-jazaa alladhi uqri'a alayhi idan sunanka aka dauko sai a baka abinda akai qur'a akai ina fata mun fahimta wannan sifa ce daga cikin sifatul qur ko kun gane da ma'ana sifatul qur'a in an yi amfani da wannan yayi in an yi amfani da wani nau'i ma dai yayi amma babu dalili qarara da ya bayyana yadda ake yin qur'a babu dalili qarara kayfiyar jama'a ko kun fahimta jama'a to kun ga wannan na daga cikin wato masaloli waɗanda suke masu muhimmanci waɗanda lallai ne jama'a mu san su kuma tattauna su karkashin wannan aya wani abu ne wanda yake muta'ayyinun dole ne ai kafin a wuce jama'a ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace akwai wato littafi da nake fatan zan yi wa ƴan uwa ishara na lallai su je su same shi su karanta shi littafi ne wanda yake bayani game da hukunce waɗanda suke da alaka da qur'a wanda yake wani malami kuma malami na wannan zamani wato shine ya rubuta wato asalin littafin cikakken sunan littafin ahkamul qur'a ahkamul qur'a yayi kokarin tattauna masaloli da hukunce waɗanda suke da alaka wato asalin da qur'a a cikin shari'ar musulunci kuma asali risala ce wacce wato asalin ya rubuta dan ya samu wato matsayi na magister ma'ana risala ce jami'iyya risala ce jami'iyya
afuwan jama'a dan yi mana ishara ne zuwa gare ta ku ji wasu daga cikin wato mas'aloli waɗanda ya tattauna a cikin ita risalar tashi shi dan ku ji sunan littafin ahkamul qura'ati fil faqh al islami wato hukuncen qura'a a fiqhum musulunci hukuncen qura'a a fiqhum musulunci gashi asali gashi nan daga jami'atul najah al wataniya kulliyatud dirasatil ulya gashi nan i'dad yasir daud Suleiman Mansur gashi nan bi ishrafin Dr. Muhammad Ali Ustadh al-Musa'id fi qism al-fiqh wa at-tashri' bi kulliyat al-shari'a Jami'at an-Najah al-Wataniya yayi kokarin tattauna mas'aloli jama'a baruku ji khuffatul bahth wato matakan da ya tsara littafin akai wanda gashi a karin farko يأتي خطة البحث وفصول الرسالة قسمت مادة البحث بعد هذه المقدمة إلى فصل وتمهيد وأربعة فصول ثم خاتمة ثم ملحق ثم الفهارس المقدمة يأتي وتعرضت فيها لسبب اختيار الموضوع ولمنهج في البحث ولخطة البحث أفصل نبي يأتي مفهوم القرآة في الفقه الإسلامي مئك نفيد قرآة وتو قرآة أفكهم مسلنشي yayi bayani game da ina ma'anar qura'a a harshen larabci da ma'ana ta shari'a sannan yayi bayani game da mashru'iyyatul qura'a ma'ana shin shari'a ta zo da bayanin qura'a ta yadda ayi qura'a to sannan a ƙarƙashin wato tamhid yayi bayani game da wace hikima ta sa shari'ar musulunci ta shar'anta yin qura'a wace hikima ke karkashin haka ma'ana hikmatu mashru'iyyatiha a karkashin fasli na biyu yayi bayani game da majalatul qur'a a ina da ina ne qur'a take shiga ake yi ina da ina ne ba ta shiga gashi nan ya kawo ma tajri fihi alqur'atu mawadi' alqur'a sannan ma la tajri fihi alqur'a sannan yayi bayani game da kayfiyatu ijra'il qur'a yaya ake yin qur'a sannan yayi bayani game da ijbaru shuraka'i ala qismati alqur'a mutanen da suke da tarayya akan abu in har basu hada kai a ba wani ba to dole ne a tirsasa musu su yi qur'a to sannan yazo yayi bayani game da hukuncen qur'a a ibada shin qur'a tana shiga cikin ibada ko ba ta shiga kada mu manta da wancan hadisi da annabi yayi bayani game da kiran sallah da sahun farko ai ibada ne to shin qur'a na iya shiga cikin ibada malamin ya tattauna bayani akan haka to sannan yayi bayani game da wato karkashin haka qur'a fi taqdim al-haqq bil imamati fi as-salawat game da limancin salloli wani ya cancanta wani ya cancanta wani arramma ne wani ma arramma wani na da sunna mana yana da masaniya game da sunna wani ma haka wani na da shekaru wani na da shekaru to wane ne za a gabatar shin za a yi qur'a ko ba za a yi ba fi taqdim al-haqq bil imama to sana al-qur'atu fi taqdim al-haqq bi imamati salati al-janaza wa ya fi cancanta a gabatar idan aka zo yi wa gawa sallah liman na gaba daya koko wanda mamaci yayi wasiya shi zai mishi sallah ko kun fahimta jama'a wa ya kamata a gabatar to sannan al-qur'atu fi ma'rifati al-haqq bi ghasl al-mayyit wa ya fi cancanta da ya wanki mamaci to sannan احكام القرآة في الاحوال الشخصيه حكمه قرآة ادي ديكم متاني تو سنه القرآة بين الزوجات في ابتداء المبيت ين قرآة اتكانن ماتاي game da wacce za a fara bata kwanakin kwana ma'ana wa za a fara kwana a dakin ta to Aisha yin qura'a, sannan hukuncin qura'a a tsakanin mata in a halin tafiya, mana in za a yi tafiya, sannan qura'a a halin saki. Mutum na da mata biyu, sai ya ce to ɗaya ta saku, a ce wacce, ya ce shi dai ɗaya ta saku kawai, wacce wacce ka faɗa amarya ko uwar gida, ya ce shi dai kawai an buga mashi kai ɗaya ta saku kawai. To sai a yi qura'a. Na fata mun fahimta. Ta ce to kai niyyarka wacce ce, sai ya ce duk wacce qura'a ta faɗo kanta to ita take nufi. To kaga qura'a, ina hukuncin yin wannan qura'a? Sana al-qura'atu fi ma'rifatil ahqq bi hadanatis saghir, yin qura'a game da wa yafi cancanta da ya reni karamin yaro. Kaga ayoyin da muke karantawa kenan. To sannan ahkamul qura'ati fil laqib wal qisas wal musabaqa, hukuncin qura'a game da tsuntuwa da kuma ramuwa, al qisas da kuma musabaqat, wato rigegeniya akan wasu abubuwa da ya halatta ay musabaqa akan su. To sannan gashi nan ithbatul qura'a fi bayan al haqq bi akhd al laqib, gashi nan sannan ya kawo wato bayanai nata'ij, wato wasu abubuwa ne wannan bincike, wannan yar karamar risala ta fita da shi na darussa na ilimi da fa'idodi waɗanda musulmi za su amfana da shi. To sannan sai ya kawo faharis, sannan ya yi bayani game da ya yi tarjamar wasu daga cikin a'alam, waɗannan kaɗan ne daga cikin nata'ij ko kuma huffatul bahaf da wannan malami ya asalin gina littafin shi a kai. Kada ku ji waɗannan bayanan sun yawa, risala ce kankanuwa, bata wuce shafi 130 da wani abu. Don haka ina fatan ɗaliban ilimi za su iya neman ta, su mallake ta, kuma su karanta ta, su aje, saboda wata rana ba san inda rana za ta faɗo ba, ko ko ba haka bane? Hausa ce, ba san inda rana za ta faɗo ba. Ta iya yiwa ƴan kwamitin masallacin anguwanku su ce to mun ganka ustazu ne, kai zo ka sa mana darasi, ko ba haka ba? To kaga in baka tattali ba tun da wuri da matsala. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Jama'a kun ji waɗannan kaɗan ne daga cikin matsaloli da na so mu tattauna a ƙarƙashin wannan ayar. To sannan sai matsala ta ƙarshe a gurguje, wato ita ce al-mas'alatu ar-rabi'a, a inda al-Imam al-Qurtubi yace wa dallatil ayatu aidan ala anna al-khalata ahqqu bil hadanati min sa'iril qarabati 'ala al-jadda. Ayar na nuni akan wanda ya fi cancanta da ya reni, wato maraya ko ƴa ko ɗa, idan aka mutu aka bar shi, wanda ya fi cancanta da ya reni wato ƴa ko ɗa, ita ce alkhalatu, wato goggo, goggonta, yar mahaifiyarta ko ƙanwar mahaifiyarta. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه حمزه, النبي ياي حكمي game da yar Hamza, Hamza ibn Abd al-Muttalib, النبي ياي حكمي game da yar shi, ismuha Amatullah, sunanta Amatullah, النبي ya hukunta wanda zai rike ta shine li Ja'farin, shine Ja'faru ibn Abi Talib, wa kanat indahu khalatuha, Ja'faru yana auren goggonta. Ko kun gane jama'a? Kenan in mana ita goggonta, ita tafi cancanta da ta riki yar kenan. Wa qala annabi yace innamal khalatu bi manzilatil um, ai ita goggo to tana matsayin uwa ne, mana idan ba uwa to ita ce take tsayawa a matsayinta, wurin reno da daukan takalif, wato nauyace nauyace da tarbiya da sauransu. Allahumma sai in matsala za ta faru, ko a ce za a samu matsala ta tarbiyya, za a samu yaro zai lalace, zai sangarce, to a nan gurin ba za a ce innamal khalatu bi manzilatil ummi ba. Ina fata jama'a mun fahimta. Sai a kalla al-asla, mecece maslaha? Malam ce wa qad taqaddama fil baqarati hadhihi al-mas'ala, wannan mas'ala bayanin ta ya gabata a suratul baqara. Ashi na ƙasa yace a juz'i na 3 shafi na 113. Daga ƙarken ƙarke malam yace wa kharaja Abu Dawud an Ali qala kharaja Zaid ibn Harithata ila Makkata faqadima bibnati Hamza. Al-Imam Abu Dawud ya ruwaici hadisi daga Ali ibn Abi Talib, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Qala Ali yace kharaja Zaid ibn Haritha, sahabi Zaid dan Haritha ya fita zuwa garin Makka. Faqadima bibnati Hamza, sai ya wato asalin taho da yar Hamza, waccan ya mai suna Amatullah ya taho da ita. Faqala Ja'farun, Ja'far dan Abi Talib sai yace ana akhubuha, ni zan rene ta, ni zan dauke ta, ni zan kula da ita. Ana ahaqqu biha, ni na fi cancanta na dauke ta. Ibnatu ammi, yar kawuna. Wa khalatuha indi, sannan gwaggwanta tana karkashi na ina aurenta. Wa innamal khalatu ummun, ayyar uwa ko kanwar uwa matsayin uwa take. Kun ji abin da Ja'far dan Abi Talib yayi hujja da shi cewa shi ya cancanta da yareni wato yar Hamza. Faqala Aliyun, Aliyu dan Abi Talib shi sai yace ana ahaqqu biha, ni na fi cancanta da na rike ta. Ibnatu ammi, yar kawuna. Wa inda ibnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kuma a karkashi na ina auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa hiya ahaqqu biha, dan haka ita ta fi cancanta da tarine ta. Wa qala Zaid, Zaid dan Haritha shi ko cewa yayi ana ahaqqu biha, shi ma yace ni na fi cancanta da ita. Ana kharajtu ilaiha, ni na fito tare da ita. Wa safartu, kuma ni ne tafiya. Wa qadimtu biha, kuma na taho da ita. Ma'ana yanzu kaga kowa yana munaza'a yahtasimuna din kenan, kowa yana cewa shi zai rene ta. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, annabi sai ya fito. Fa dhakara hadithan, annabi ya ambaci wato bayani, yayi annabi yayi jawabi. Wa qala annabi yace wa ammal jariyatu, ita wannan ya marainiya yar Hamza. Fa aqdi biha li Ja'farin, Ja'far ne zai rike ta, zan hukunta shi zai rike ta. Takunu ma'a khalatiha, dan ta kasance tare da gwaggwanta. Innamal khalatu ummun, ayyar uwa ko kanwar uwa matsayin uwa take. Me yasa malam ya kawo mana wannan mas'alar a ƙarƙashin wannan ayar? Zakariya shi ya fi cancanta da ya rike Maryamu, saboda yana auren yar uwar mahaifiyarta, khalatu ha kenan. Kun ga fa huwa ahaqqu biha kenan, ko kun fahimta jama'a? Dan haka ko da aka yi qura'a a haƙiyar cancantar tashi sai ta bayyana. Ina fata an fahimta. Daga ƙarshe malam yace wa zakara ibn abi khayfa mata anna zaid ibn haritha kana wasiya hamza fatakunu alkhalatu ala hadha ahaqqu min alwasi. Al-Imam Abu Ibn Abi Khaythama Zuhair Ibn Harbin ya ambata cewa Zaid dan Haritha dama fa ya kasance wasiyi ne ga Hamza, ma'ana Hamza yayi mishi wasiya da kula da ƴaƴan shi ko kuma wani abu na dukiyar shi, ma'ana wasiyin Hamza ne. Amma tare da haka ba a kalli wasiyar ba sai aka kalli al-khalatu bi manzilatil um. Qurtubi sai yace kenan fatakunul khala, kenan goggo yar uwa ko kanwar uwa. A wannan halin ahaqqu minal wasi, ta fi cancanta da ta rike da sama da wanda aka yi wasiya shi zai rike shi. Kun fahimci matsalar da kyau jama'a? An yi wasiya, wane zai rike da? Ma'ana wane wasiyin mamaci ne? Da mamacin ya rasu sai kuma aka ga wannan dan ga halar shi, wato yar uwar shi ko kanwar uwar shi, to shin za a gabatar da wasiyi akan al-khala ko ko za a gabatar da khala akan wasiyi? Sai malami suka ce za a gabatar da khala akan wasiyi, saboda ai Zaid wasiyi ne na Hamza. Tare da haka annabi bai hukunta Zaid ya rike yar Hamza ba, sai ya hukunta gwaggwanta ta rike ta. Ina fata mun fahimta. Kenan wannan na nuni akan koda wani an yi mishi wasiya ya kula da ƴaƴa kaza ya rike kaza, to lallai dai khala ta fi shi ƙarfi. Wannan shine shari'ar musulunci, ba za a sauya ba sai in an lura da maslaha jama'a, in ta zauna a gurinta. za ta sangarci, za ta lalace, ba za ta samu ilimi ba, ba za ta samu tarbiya ba. To a wannan halin sai a kalli menene abin da yake dacewa. Ina fata jama'a mun fahimta. Allah madaukakin sarki ka samu dace. Jama'a, matsalolin da muka nufi tattaunawa a ƙarƙashin waɗannan ayoyi sun ƙare, dan haka anan ne ya kamata mu kwana insha Allahu ta'ala. Amma ina so ne mana ishara, lalle ne mu yi kokari mu bibi waɗannan hukunce-hukunce saboda mu amfana da su. Jama'a, kada ya zama ayoyin kadai ake fassarawa ko kuma muke rike fassarar su ba ma bibiyar waɗannan hukunce-hukuncen, saboda waɗannan hukunce-hukuncen waɗanda muke bayyana su hukunce-hukunce ne dake ƙarƙashin waɗannan ayoyin, ba za ka wuce ba sai ka tattauna su. Ina fata an fahimta. Kuma littafin da muka yi ishara, ƴan uwa ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su neme su, su karanta, su amfana da abin da ke cikin su. Dan haka muna fatan Allah madaukakin sarki ka sanya mana albarka. Allah ka ji kanmu, ka ji kan iyayenmu, malumanmu, Allah ka yafe musu, ka gafarta musu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ka yafe ma Malam Albani, Allah ka gafarta mishi. Sannan akwai mahaifin ɗaya daga cikin malamanmu, a Sheikh Dawud Al-Zahiri, Allah madaukakin sarki ya mishi rasuwa. Muna fatan ƴan uwa su sa shi a cikin addu'a, Allah ya yafe mishi, Allah ya gafarta mishi, Allah ya kai haske kabarin shi. Malam Albani, Allah ya ji kanshi, alkhairan da ya gabatar wa musulunci, Allah madaukakin sarki ka karbe su da hannunka na dama, Allah ka daukaki darajojin shi duniya da lahira, Allah ka tsare mishi amanonin da ya bari, Allah ka taimaki daliban da suke rike da waɗannan amanoni su iya idan da waɗannan amanoni. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatocin mu na alkhairi. Muna roƙon Allah ka zauna da kasar mu lafiya, shugabannin mu kai musu jagoranci na gari. Zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.